Sashin na Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a duk inda ake ta hanyar voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Ahmad ne tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC a cikin shirin mu na lasariyar yau Lahadi 7 ga watan Mayu shekarar 2017. Da farko ga kanun labaran duniya.
Yau din nan idan Allah ya yarda, ƴan matan Chibok 82 da aka sako jiya Asabar za su gana da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. A can kasar Faransa kuma ana gudanar da zaben shugaban kasa na fidda guni da ya ja hankalin duniya fiye da kowane zaɓe a kasar. An kashe mutane biyu kuma shida sun ji rauni lokacin da wasu ƴan yakin sa kai suka kai hari wani sansanin soja a arewacin kasar Iraq.
To, kamar yadda aka ji a cikin kanin labaran, a yau ne ƴan matan Chibok za su gana da shugaba Muhammadu Buhari, ko me ake ciki?
Yanzu haka da nake magana, ƴan matan 82 an shigo da su Abuja suna hannun hukumar binciken na asiri, wato DSS, hannunsu kafin an jima a kai su fada shugaban kasa don su san da shi.
To, a can kuma kasar Faransa zaben shugaban kasar ne yake gudana, shin ta ina wannan abu zai iya amfanar kasashen da tare na irin su jamhuriyar Niger?
To, irin da aka samu canji a Amerika, ko muna fatan za a samu canji alaka horon shi da kasashe irin ta mu, musamman kamar kasar Niger. In ka diba ci bayan da aka samu daga ƙarshen jagorancin Sarkozy zuwa wa'anga shekaru 5 na Holland.
To, sannan akwai maimaitin shirin mu na duniyar Amurka da ma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana idan lokaci ya bamu dama, amma yanzu ga cikakkun labaran duniya daga bakin Jummai Ali.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. ƴan matan Chibok ɗaliban makaranta 82 da ƴan Boko Haram suka sako sun isa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, yau Lahadi. Kwamitin ƙungiyar agaji ta Red Cross ta sanya hotunan ƴan matan a shafinta na Twitter lokacin da za su shiga jirgin sama mai saukar angulu. Kwamitin ya ce shi ma ya taimaka wajen shiga tsakani aka sako ƴan matan. Ana sa ran cewa wani lokaci a yau shugaba Muhammadu Buhari zai gana da ƴan matan. A shekara ta 2014 aka sace ƴan matan da aka sako jiya Asabar daga garin Chibok kusa da kan iyakokin Najeriya da Chadi da kuma jamhuriyar Niger. Da sanyin safiyar yau Lahadi, jami'an gwamnati suka tabbatar da sako ƴan matan. An sako ƴan matan ne bayan wata da watanni da aka yi ana yin shawarwari da ƴan ƙungiyar, kuma an yi musayar ƴan matan ne da wasu ƴan ƙungiyar da ke tsare. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Ana can ana gudanar da zaben shugaban ƙasar Faransa, zaben da ya fi jan hankalin duniya da zafin yaƙin neman zaɓe a tarihin ƙasar. Zaben kuma da zai yanke shawara akan ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa da ƙungiyar ƙasashen Turai ko kuma za ta ɗauki wata hanyar. Zaben da kuma yaƙin nemansa batutuwan ayyukan yi da ‘yan gudun hijira da kuma matakan tsaro suka kane ne. Abin da ke gaban masu kada ƙuri'a a zaben na fidda guni da ake yi zai kasance ko su zaɓi Emmanuel Macron, tsohon ministan tattalin arzikin ƙasar mai ra'ayin ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar ƙasashen Turai, ko kuma Marine Le Pen, wadda ba ta ƙaunar ‘yan gudun hijira. Ƙididdiga da aka yi kafin zaben na yau Lahadi ya nuna Mr. Macron ke kan gaba da farin jinin kashi 63 daga cikin 100, yayin da ita kuma Marine Le Pen take da farin jinin kashi 37 daga cikin 100. ‘Yan jarida sun yi ca a kan ‘yan takara a lokacin da suke kada ƙuri'arsu. Jami'an tsaro a ƙasar Iraq sun ce an kashe mutane biyu, shida kuma sun ji rauni lokacin da wasu ‘yan yaƙin sa kai suka kai hari wani sansanin soja a arewacin ƙasar, inda sojojin Amurka masu baiwa sojojin Iraq shawara suke zaune. Nan da nan ba a tantance ko Amerikawan suna daga cikin waɗanda aka kashe ko aka ji wa rauni ba. hukumomi sun ce biyu daga cikin maharan sun mutu a lokacin da rigar harin kunar bakin waken da suke sanye da su suka yi bindiga a sansanin da ke kusa da birnin Kirkuk. Sauran ƴan yakin sa kai guda uku kuma mayakan Kurdani suka harbe su. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya ba da labarin cewa kungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, tana mai fadin cewa ta kashe da kuma raunana mutane da dama. Sojojin Iraq tare da taimakon sojojin taron dangi karkashin jagorancin Amurka suna kokarin fatattakar ƴan kungiyar ISIS daga Mosul da ke tazara kilomita 140 a arewa maso yammacin birnin Kirkuk. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a arewacin yankin Kashmir na ƙasar India sun ce ‘yan tawaye sun kai wa ‘yan sanda hari har ma suka kashe farar hula guda uku da wani jami’in ‘yan sanda. An kashe ɗaya daga cikin maharan a lokacin da ‘yan sanda suka buɗe wutar mai da martani. Jami’ai sun ce Asabar da daddare aka kai wa ‘yan sanda hari a lokacin da suke yin aiki a wani wurin da aka samu hatsarin mota. Ƙungiyoyin ‘yan tawaye da dama sun yi shekara da shekaru suna fafatawa samun ‘yanci daga India domin su haɗe da yankin Kashmir na ƙasar Pakistan. Dukkan ƙasashen biyu kowanne na ikirarin mallakar yankin Kashmir. So biyu ƙasashen biyu makwabtan juna suke gwarza yaƙi a kan yankin na Kashmir. An ba da rahoton cewa ana tafka mummunar fada a arewacin ƙasar Afghanistan, inda ƙungiyar Taliban ta mamaye gundumomi da dama tun lokacin da ta ƙaddamar da hare-haren da take kaiwa duk shekara fiye da mako guda kenan. Yau Lahadi jami'ai suka fada wa kafofin yaɗa labarun yankin cewa sojojin Afghanistan suna fafatawa da ‘yan tawaye a yankin Chakhap da ke kusa da babban birnin yankin. Jiya Asabar ‘yan Taliban suka kai su mamaye gundumar Qala Izzal bayan sun ƙaddamar da hari a yankin da ke kan iyakar ƙasar da ƙasar Tajikistan. To amma mai magana da yawun ministan tsaron Afghanistan Daulat Waziri ya dage akan cewa sojojin gwamnati sun yi dabarar janyewa domin kare farar hula da yankunan da ke kusa da wurin. Ya kuma yi ikirarin cewa sojoji sun ƙaddamar da harin sake kwato gundumar Qala Izzal daga hannun ‘yan Taliban. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban yau Lahadi ya yi watsi da wannan ikirarin, yana mai faɗin cewa ba a fafata a yankin kuma yankin yana hannunsu daram. Ya zuwa yanzu dai babu bayani akan ko akwai waɗanda suka jikkata. To daga ƙarshe ƙasar Koriya ta Arewa ta ce tana tsare da wani ba Amerika mai suna Kim Han-sung. Tana zargin shi da yin ayyukan tsokana. Kamfanin dillancin labarun ƙasar da ake cewa KCNA a takaice ya ce jiya Asabar aka kama Kim Han-sung. Rahoton ya ce shi Kim malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta birnin Yangyang. Har yanzu dai Amurka ba ta mai da martani ga wannan rahoto ba. To amma idan aka tabbatar Kim Han-sung zai zama wato an kama shi, zai zama ba Amerika na hudu da ƙasar Koriya ta Arewa ta kama. A watan jiya ma Koriya ta Arewa ta kama wani farfesa mai suna Kim Sam-duk. Shi ma Kim Sam-duk ɗin ya yi wata ɗaya yana koyarwa a jami'ar kimiyya da fasaha. A baya Koriya ta Arewa kan kama Amerikawa domin ta yi amfani da su a zaman yi da wajewa a duk shawarwarin da za ta yi da Amurka.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau ne ‘yan matan suba guda 82 da aka sake sakowa za su gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a Abuja. Bari mu ji ta bakin kakakin shugaban ƙasar. Barka da warhaka Malam Garba Shehu.
Madallama, barkan mu da rana.
Da farko za mu ce muna taya ku murna da mutanen Najeriya gaba ɗaya.
To, mu ma mun gode ƙwarai, muna muku godiya da irin gudunmuwar da kuke badawa.
To, muna godiya mu ma. Menene ake ciki saboda na san bisa dukkan rahotanni da muke samu shine waɗannan ‘yan mata da aka samu ana sa ran za su gana da shugaban ƙasa. Shin ‘yan matan nan guda nawa ne kuma yaya abin yake? Za mu iya ji daga bakinka?
‘Yan mata guda 82 ne aka karɓo ta hanyar tattaunawa. Kuma kamar yadda muka faɗa, gwamnati ta saki wasu a cikin waɗanda ake zargin ɗan Boko Haram ne wato akai musanya da su. Yanzu haka da nake magana ɗan matanan 82 an shigo da su Abuja suna hannun hukumar binciken na asiri wato DSS hannunsu kafin an jima a kai su fara shugaban ƙasa don su sadu shi.
To misali kwanaki ko in ce mako na biyu kenan da ya wuce mun yi shiri a cikin shirin yau da gobe na matasa da muke inda ranar wata juma'a muka jaddada maganar mahimmancin tattaunawa ko kuma rawar da tattaunawa za ta iya takawa a cikin wannan magana ta yaki da ta'addanci musamman bangaren Boko Haram da mutanen da suke cutarwa. Shin akwai wani haske da zaka kara akan maganar tattaunawa mahimmancin tafiye da karfa-karfa?
Eh to dama shi shugaban Muhammadu Buhari ai kaga tafarki biyu yasa a gaba dangane da maganin wannan matsala ta ta'addanci a ƙasa. Mayakanmu na sojoji da yake ana musu riƙon sakainar kashi aka karfafa su aka sa musu makaman aiki haƙƙinsu ake biyan su akan lokaci. Wannan ya karfafa musu biyu ana nan ana cin gaba da yaƙi da wannan fitina kuma shi yasa irin cigaban da aka samu musamman kwaso da dokacin ƙasa da suka rike a da a baya yanzu duka yake duk sun rasa su. Sannan duk da cewa ana samun nasara wajen yaƙin shi yana ganin cewa a'a a kuma ya ringa tattaunawa da su. Lokacin da aka samu wancan mata 21 a watan Oktoba na shekarar da ta wuce, shi da kansa ya karfafa gwiwa ga jami'an tsaro da hukumar bincike ta tsaro ta DSS cewa su fadage da gaske wajen kokarin tattaunawar kuma don a ga cewa an sake karɓo wasu a ciki ko kuma a karɓo duka gaba ɗaya waɗanda duk suke hannun Boko Haram ɗin. Ba tare da sauransu ba.
To daga ƙarshe waɗannan da aka karɓa suka zo hannu, waɗancan kuma da suka rage akwai wani ƙarin yunƙurin ne ko kuma ƙarin ƙwarin gwiwa da za mu iya ji daga ɓangaren gwamnati ta bakin ka?
A'a wannan aiki ai ba a gama aikin nan ba. Wannan ai ba a gama. Wannan cigaba aka samu akan abin da aka fara. Kuma wannan abin da muke so na tabbatar shi ne babu sakaci babu sassauci. Gwamnati za ta ci gaba da bin wannan tafarki guda biyu. Yaƙin nan ba a fasa shi ba. Tattaunawar ma ba a fasa ta ba. Muna fata cewa a hankali hankali gaba ɗaya duk wani wanda yake hannunsu da masun cibok da ma wanda ba ya masun cibok ɗin ba ne duk a karɓo su a dawo da su a danka su da hannun dangi nasu.
To muna godiya sosai.
To madalla.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata Najeriya mu ce kar mu bar.
To suma ɗin fafutukar ganin an karɓo ƴan matan cibok ɗin wato bring back our girls sun ce fa suna cikin murna.
Ko cikin dare ne za mu kama hanya mu je nan Unity Fountain mu yi harawa cikin dare saboda murna. Bayan yau guda za mu yi da rawa da ihu kila ma wani ya zo da abin ganga mai ta buga.
Zantawa da jami'in labaru na kungiyar gwagwarmayar ceto matan cibiyar BBOG Dr. Iman Shehu kan shirin murna da kungiyar za ta yi da yardar Allah a yammacin yau ɗin nan kan samu ƙarin mata 82 da yanzu saura 113 ake nema. Tuni dai matan sun iso Abuja inda bayanai ke nuna shugaba Buhari zai gana da su a fadar Aso Rock. A duk lokacin da aka samu wannan nasara ba a ba wa kungiyar BBOG damar gaisawa da matan ko ma kai su dandalin Unity Fountain don murna a bainar jama'a. Dr. Shehu ya ce hakan ba zai shafi lamuran kungiyar su ba.
A to tunda gwamnati ta ce ba ta son ta ga mun mu'amala da su ko ma mu gansu shikenan mu wannan bai dame mu ba. Mu dai za mu ci gaba da gwagwarmaya mu ga cewa sauran ƴan matan an sako su dama tunda an sako waɗannan ƴan matan alhamdulillah.
Me za ku ce ga waɗanda suke tunani kun fiye dagewa da matsa lamba kan lamuran matan nan kuma alhali gwamnati tana nata kokari?
Eto yadda mulki take ne a yawancin kasashen Afirka shugabanni kana bukata abu ga shugabanni in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata kaga sai su yi banza da kai kawai su kama gaban su don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a Afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa shi yasa kaga muka matsa lamba.
Masu gugur mai yadda na fatar cigaba da yarjejeniya don samun ragowar matan inda sukan yi gugar zana kan yadda suke ganin hukumomin Abuja na gwale su. Ga sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu.
Gwamnati ta ma samu iyayen amma ta cibok ɗin ta same su ta ba su haƙuri akan abu abin da take yi, ta ce ga abubuwan da muke ma ga musu da magana da su, ta duba lafiyar su, duba ciki yadda suke, yanayin da suke ciki kwata-kwata babu, kawai dai sun wani daga sun kada kiyaye, kawai sun yi kaman watsi da mutane, su suna gani wato su ne gwamnati, yanzu sun shigo ki aika fa su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani, ba duniyar nan bane ba, wata ran mu ne, wata ran kuma ba mu bane ba, wata ran ko duniyar gaba ɗaya mu za mu bar shi.
Akwai bayanai masu nuna in an yi bari ba a kwashewa duka, bisa ma'anar ba zai yi a gano dukkan sauran matan 113 ba, don bayanan wasu rai ya yi halinsa. Nasiru Adamuli, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bari mu tsallaka kuma a can kasar Faransa ana zaben shugaban kasa a yau. Shin ta ina wannan zabe zai amfani kasashen da suka rena irin su jamhuriyar Niger? Ga wakilinmu Suleiman Munbarma da wannan rahoton.
Wannan fafatawa ta tsakanin Emmanuel Macron da Marine Le Pen bata tsaya ga jan ra'ayin ƴan kasar Faransa kawai ba, domin manufofin kowanne daga cikin waɗannan ƴan takarar biyu na jan hankulan wasu ƴan Niger, kasar da Faransa ta rena kafin ta bata ƴancin kai a 1960. Hassan Hasimi, wani mai fashin baki a game da siyasar ƙasa da ƙasa, na mai ganin Emmanuel Macron ne Faransawa za su dora kan karga.
Marine Le Pen tana da aƙidodi irin wannan wanda a Turanci ake kiran su kaman idée populiste, dumumuwa ne wanda take faɗi wanda suke iya birge mutane, amma a zahiri in a ce mutum kai mulki ne, wannan gabatar da su ko aiki da su yana da wuya. Emmanuel Macron shi hanjan shi na kaman cuɗayya ne tsakanin ƙasashe ko kuma mutane wanda su zama ya kawo su Faransa, sannan Faransa tana cin uhwanin zaman su.
Yayin da wasu ke alfahari da tsarin program ɗin ɗan takarar da ake yi wa kallon mai matsakaicin ra'ayi, shi kuma Abdulrahman Alkasim na mai cewa Marine Le Pen ce za ta lashe wannan zaɓe.
To irin da aka samu canji a Amerika, ko muna fatan za a samu canji alaƙa horon shi da ƙasashe irin tamu, musamman kamar ƙasar Nijar. In ka diba ci bayan da aka samu daga ƙarshen jagorancin Sarkozy zuwa wa'anga shekaru biyar na Holland, irin da sojojinsu ma suka dawo suka mamaye ƙasar nan, irin da kamfanoninsu na jari hujja irin na su Areba suka mamaye ƙasar nan ta Niger, suka yi rubda ciki da makamashi da hilin ƙasa ga aka dawo aka koma tsari na mulkin mallaka. Ai babu wani dalilin da za ya sa ɗan Niger ko ɗan Afirka ta yamma ya yi watan wannan tsohon tsari, musamman ɗa wanda Holland ya raina ya aza shi bisa turbar da yake son ya ci gaba da jagorancin alaƙar shi da Afirka a ce an yi watan ya dawo.
A yadda ake yi wa ƙasar Faransa kallon mai tsoma baki kacokam akan harkokin tafiyar mulki a ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka, Hassan Hasimi na cewa nasarar Macron za ta fi zama alkhairi ga ƙasashen Afirka.
Tunda shi bai da aƙida ta kora baki, akwai ƙasashe da yawa, muka ɗauka alal misali kamar Mali da Senegal, suna da ƴan ƙasa da yawa wanda uhwanin da suke samuwa daga Faransa suna maidowa ƙasarsu da yawa yake. Kuma in aka duba, Emmanuel Macron ya yi zama kaman ƙasa Afirka, bambanci ga ita Marine Le Pen. Kenan ya san ƴan Afirka, ya san aƙidodin ƴan Afirka.
Gwada aƙidar son ƙasarta da ƙoƙarin canza tsarin siyasa da hulɗa ta tsakanin Faransa da nafiyar Afirka na daga cikin abubuwan da suka sa Abdulrahman Alkasim fatan ganin Le Pen ta doke abokin karawarta a wannan zaɓe.
Duk lokacin da aka samu shugaban ƙasa wanda ƙasashe, al'ummar ƙasashe sun yi kowace al'umma, ƙasashe ta yi kowace ƙasa, wannan shi ne ake son a samu. Idan horon shi ta samu haka, to za ta shafa ma sauran ƙasashe na Afirka, musamman mu na yammacin Afirka matalautan ƙasashe wanda suka renon horon shi, za ta shafa musu lahiya, za mu yi ƙoƙarin mu ga mun tashi da kanmu. Kuma shi ne aka hiso kowace ƙasa ya kasance tana da Trump kinta, tana da Marine Le Pen.
Faransawa kimanin miliyan 47.5 ne ake sa ran za su halarci runhunan zaɓe a wannan zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To yanzu a nan Washington ƙarfe 11:18 na safe, ana fara tare da sashen Hausar ne daga nan gundumar Columbia. Ga maimaitin shirin.
Jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan shiri na duniyar Amurka. Shirin na wannan mako zai mai da hankali ne akan tattalin arziki na birnin Austin, fadar gwamnatin jihar Texas, birnin da ya fi kowane bunƙasa cikin gaugawa a nan Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina da zan ja ragamar wannan shiri na wannan mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Austin, fadar gwamnatin jihar Texas, shine birnin da fi kowanne bunƙasa cikin gaugawa a nan Amurka. Amerikawa daga sauran sassan ƙasar nan na yin ƙaura zuwa wannan birni. Duba da irin damammaki da ake da su na wuraren aiki masu maiƙo. Majalisar ciniki da masana'antu na taka rawa gaya wajen bunƙasa tattalin arzikin wannan birni ta hanyoyi daban-daban. Mike Bamin shine daraktan sadarwa na wannan cibiya. Da ya karbi bakuncin tawagar yan jaridun kasashen duniya da hali yanzu suke rangadin sassan Amurka daban-daban.
We do economic development, so we help create jobs.
Muna da hada-hadar haɓaka tattalin arziki. Muna samar da guraben aiki ga iyalai. Kana muna hoɓɓasan janyo kamfanoni daban-daban zuwa wannan birni. Muna kuma yin aiki don tabbatar da tattalin arzikinmu na da ƙarfin da zai iya jure ma hada-hadar da muke shigewa gaba. Akwai kimanin kamfanoni ɗaruruwa da suka raɗi wannan majalisar. Mu kuma muna kazar-kazar don gina babban tattalin arzikin da zai taimaki kowa da kowa.
And we try to help build a great economy that can help everybody.
To kace kuna samar da guraben aiki ko za ka mana bayanin me kake nufi da wannan?
So what we do is we do a couple of things. One, we go try to attract companies to move their operations.
Abinda muke yi shine mukan yi abubuwa. Muna janyo hankalin kamfanoni su dawo nan birnin Austin da aikace-aikacen su. A shekara ta 2002 mun samu sabbin guraben aiki har guda 351 a nan Austin. Kamfanoni kamar na Samsung, Facebook, Apple, HID sun zo nan. A ɗaya ɓangaren kuma muna taimakawa kamfanin da suka zo nan Austin. Yanzu haka maganar da nake ma shi ne ofishin Facebook na biyu mafi girma na wannan birni. Duba da Austin ne birnin da ya fi kowanne bunƙasa cikin gaugawa a nan Amurka. Ta yaya hakan ke shafar damammaki na samun guraben aiki?
Yeah, so right now, Austin, again, unemployment rate's about 3.5%.
Kile bigar rashin aiki kimanin kashi 3.6 ne kacal. Dan kadan ne kwarai. Birni ne wannan mai inganci a rayuwa cikin sa. Bai da tsada kuma ana kyakkyawar rayuwa a nan. Bisa la'akari da wannan nema, hankalin mutane ke karkatowa zuwa wannan birni. Ina son gaya ma cewa kimanin mutane 156,000 ne kullum ke tutuɓewa wannan birni. Misali, kamar daga jihohinmu da ke nan Amurka, irin su California, New York, Illinois, sannan hatta daga kasashen waje irin su Russia da kasashen gabas tsakiya. To, in muka duba wannan karuwar yawan jama'a, me zaka ce dangane da batun guraben aikin yi a halin yanzu?
So right now, Austin, again, unemployment rate's about 3.5%.
A halin yanzu, kamar yadda na gaya maka, muna da alƙalama na kimanin kashi 3.6 na marasa aiki. Muna da kimanin mutane 41,000 da ba sa da aikin yi. Amma kar ka manta, akwai kuma guraben aiki har guda 35,000. Ƙalubalen a nan shine yadda za a horar da waɗanda suka cancanci cike waɗannan gurabe. Muna aiki tukuru akan wannan.
And we're working on that. So we're definitely working on that.
To yanzu yaya kake duba makomar ciniki da masana'antu a wannan birni?
You know that Austin has had a great trajectory in terms of commerce.
Austin na da wani muhimmin tsari wajen al'amuran ciniki. Ma'ana duk kamfanonin da ke tutuwa nan da mutanen da ke tutuwa wannan gari na ƙara haɓaka mu ne. Idan ka duba ko kai hasashen makomar mu, to babu wata mun yi gagarumin aiki a kai, ba wai ya faru haka kwatsam ba ne. A'a, kai za ka tsara yadda kake son al'amura su kasance maka. A bunƙasa tattalin arziki, dole sai an yi wannan an yi wancan, kuma dole kai hakan kowane lokaci. To mu a Najeriya, muna da majalisar ciniki masana'antu da aikin gona, da galibi ke shirya bikin baje koli ko cin kasuwar duniya kowane shekara. Ko kuma anan kuna da irin wannan tsari?
We do have a couple years ago we started an international focus, so we've actually been courting companies around the world to come to Austin.
A shekaru da suka wuce muna da wani tsari na maida hankali akan kasashen duniya su tattafi wannan birnin Austin. Ba mu da wani tsari na baje koli irin na kasuwar duniya, amma muna marabtar tawaga daga kasashen duniya. Kwanan nan jakadan kasar Korea ta Arewa yana a wannan ofishi. Mun mai wani muhimmin mu'amala da kasar Jamus na dubban dubatan miliyan darudi. Muna karɓar bakuncin kamar kimanin tawagogin ƙasashen duniya 20-30 daga wajen Amurka.
We host 20-30 different international delegations from outside of the US.
da haka ne muka kawo karshen wannan shiri na duniyar Amurka a wannan mako. Sai wani mako idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin jagoran shirin Mahmutu Lalo da kuma Mr. Mike Bamin, daraktan sadarwa na cibiyar ciniki da masana'antu dake birnin Austin, ni ne Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC.
Tuwa gai Sheka Hassan, yanzu kuma sai mu je ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Hakika samun wasu daga cikin ƴan matan Chibok da jami'an tsaron Najeriya suka yi abin farin ciki ne da fatan jami'an tsaro za su ƙara matsakaimi wajen ganin sun ceto sauran ƴan matan Chibok din da ma sauran mutanen da Boko Haram ke garkuwa da su. Sako daga Babangida Yusuf na faɗa. Sai kuma wata wasiƙar da aka aiko Isuhu Dila Faki a jihar Kaduna yace mu al'umman Najeriya muna ƙara farin ciki da godiya ga Allah bisa yadda muka ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cikin koshin lafiya zo gudanar da sallar Juma'a a fadar sa dake Asorok. Allah ya ƙara isan kwana ne. Sai kuma nan yace dawowar wasu ƴan matan makantarin Chukchukarin da biyu da Boko Haram suka yi sakamakon shari'in baka manda da aka yi tsakanin nati da su Boko Haram, haka wata nasara ce da fatan za a iya fisko kuma ƙara ceto duk waɗanda ƴan Boko Haram din suka yi garkuwa da su. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar Talaka. Sai wannan yace salam VOA da fatan kuna lafiya dan Allah ku ban dama na yi kira ga dan majalisar mu mai wakiltar mu a Dandimi a majalisar Doko domin bamu ga amfanin zaman sa ba domin ba abinda yake zina na mana bamu ma ganshi ba. Da fatan za a ida wannan sako na sako daga Sa'ad Abba Mahuta. Sai kuma wannan sako na karshe yace muna taya al'ummar Zamare na garin Yawurin murnar yayin daliban makarantar Islamiyya. Sako daga Safara'u Hakilu Zamani a Majira Malumfashi da Inusa Tanko Bani Mbaka a Gwara jihar Niger Nigeria. To yanzu kuma bari mu koma ga labaran duniya amma a takeice wannan karan.
Yan matan Chibok ɗaliban makaranta 82 da ƴan Boko Haram suka sako sun isa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya yau Lahadi, kuma cikin yadda Allah yau za su gana da shugaba Muhammadu Buhari. Kwamitin agaji ta Red Cross ta sanya hotunan ƴan matan a shafinta na Twitter lokacin da za su shiga jirgin sama mai saukar angulu zuwa Abuja. Ana can ana gudanar da zaben shugaban ƙasar Faransa, zaben da ya fi jan hankalin duniya da zafin yakin neman zaɓe a tarihin ƙasa, zaben kuma da zai yanke shawara akan ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa da ƙungiyar ƙasashen Turai ko kuma za ta ɗauki wata hanyar. Jami'an tsaro a ƙasar Iraq sun ce an kashe mutane 26 kuma sun ji rauni lokacin da wasu 'yan yakin sa kai suka kai hari wani sansanin soja a arewacin ƙasar, inda sojojin Amurka masu baiwa sojojin Iraq shawara suke zaune. Nan da nan ba a tantance ko Amerikawa suna daga cikin waɗanda aka kashe ko kuma aka ji wa rauni ba. 'Yan sanda a yankin Kashmir na ƙasar Indiya kuma sun ce 'yan tawaye sun kai wa 'yan sanda harin, har ma suka kashe farar hula guda uku da wani jami'in 'yan sanda. An kashe ɗaya daga cikin maharan lokacin da 'yan sanda suka buɗe wutan mai da martani.
To da takaitattun labaran shirinmu na wannan lokaci ya kammala, sai kuma da sassafen Allah so za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin ita Jummai Ali da ta karanto mana labaran duniya da kuma wadda ta bada umarnin shirin Fatimata Almasi, sai kuma injiniyan mu yau Al Santos. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Da fatan za a ci gaba da bin dukkanin shirye-shiryenmu akan shafukanmu na internet wato voahausa.com domin jin abubuwan da suka gabata ko kuma wasu shirye-shiryen daban waɗanda muka yi suka kuma gabata. Da fatan za a kasance lafiya. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa.